إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها الحمد لله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da godewa Allah madaukakin sarki ma'abocin dukkan falala da ni'ima dukkan godiya da yabo suna komawa ne gare shi lahu alhamdu wa lahu ash-shukru wa lahu thana'ul hasan muna ƙara godiya gare shi shine wanda ya cancanta a gode mata a farko shi ya cancanta a gode masa a ƙarshe lahu alhamdu fil ula wal akhirah shine wanda ya cancanta a gode masa a ƙasa da sama da kuma cikin dukkan halittunsa walahu alhamdu fis samawati wal ard ya bamu dama ya kuma tsare rayukanmu ya kuma bamu lafiya wannan sama da komi ya kuma cikin masu imani har muka sake zago wannan shekara hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 1447 muka kuma riki wata ramadan wata mai albarka wata mai daraja a wurin dukkan musulmi da ni'imarta Allah ya sa kuma mun sake dawowa wannan majalisi inda muke yin karatun Al-Qur'ani da tafsirinsa a wannan majalisi na karatun safe na iyaye mata a wannan masallaci wanda ke da sunan Usman ibn Shehu Awak wanda ke gidan marigayi Alhaji Shehu Awak Allah ya lullube shi da rahamarsa kuma gafarta masa da kuma yi masa rahama tare da ɗansa wanda aka sa masa wannan suna da sunan wannan masallaci tare da kuma malaminmu da ya karantar da mu a cikin wannan masallaci kuma shine ya ɗora ɗan ba wajen karantarwa a wannan masallaci arzayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam dukkan su Allah ubangiji ya musu rahama sauran musulmi da suka rigaye mu koma zuwa ga Allah gaba ɗaya Allah ya gafarta musu ya musu rahama mu kuma da muka rage da sauran rayuwa Allah ya ba mu rayuwa mai kyau kuma ya ba mu kyakkyawan karshe, ya zama karshenmu ya fi farkonmu kyau. Muna kuma roƙonsa dukkan albarkatu da ake samu a cikin wannan wata na Ramadan, Allah ya sa da mu a ciki. Kamar yadda kuma muke fata, Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗan nesa ne kan yafi. Ɗan jashi can bayan haka. Kamar yadda kuma muke fata, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu samu damar azumtar wannan wata da sauran ayyuka na ibada duka da ake yi. Allah Ubangiji ya ba mu ƙarfi da kuma imani da za mu yi shi imanin wahdi saba. Kamar yadda muka saba, mukan buɗe da ɗan jawabai irin wannan na nuna muƙaddima, farko na nuna godiya da kuma jinjinawa ga Allah maɗaukakin sarki wanda dukkan ni'ima gare shi take komawa. Sannan kuma mukan isar da jawabi na godiya da jinjinawa ga dukkan waɗanda suke rabuwa da tsaki wajen haɗa taronmu a nan. Wannan ƙungiya ta jam'iyyatul bir, ƙungiya ta haɗin kan mata masu ƙoƙari wajen tallafa wa da'awa ta musulunci, sannan da kuma ita kanta wadda take karɓar baƙuncinmu a nan, kuma wadda take jagorancin gudanar da wannan karatun, wato mamanmu Hajiya Aisha binti Musa. Dukkan ku Allah ya muku kakaya alkhairi. Allah ya albarkace ku, ya albarkaci rayuwarku, ya sa ku zama lafiya. Allah ya albarkaci 'ya'yanku da zuriyarku da tsatson da za su gari a baya. Allah ya tara mu da ku a cikin albarkar Alƙur'ani. Allah ya sa Alƙur'ani ya zama mai ceto a gare mu ranar kiyama. Wannan wata na Ramadan, kamar yadda kullum muke faɗa, dama ce idan Allah ya baka sai a yi da kai, in Allah bai baka ba haka za ka tafi. Kullum ana mutuwa. Kamar yadda jiya aka yi, shekaran jiya aka yi, an yi kuma ana gobe za a shiga Ramadan, an yi can baya. To amma mu Allah ya ga dama za mu shigo. Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-salawatul fardh wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna bi bashil kaba'ir. Salloli guda biyar da za ka yi ɗaya daga baya ka zo ka yi wata, kamar tsakanin azhar da al'asr, tsakanin maghriba da isha, duka suna zama kafara ne gare ka na laifukan da suke tsakani. To haka kuma watan Ramadan, idan aka yi shekarar bara, to idan ka samu aka zo yin shekarar baki tare da kai, ya zama maka kafara na yafin laifukan da ka aikata daga kan baran zuwa bana. Wannan duka daga cikin falalolin Allah ne. Kamar yadda kuma idan Allah ya ga dama sai tsawaita wa mutum har ya samu dama ya shiga cikin watan kafin ya bar duniya, shi ma wannan dama ce. Shi kuma wannan damar ta fi damar da take ga wanda shi zai mutu kafin a shiga watan. A cikin satin nan da muke ciki, muka yi rashin Allah dalibu mai kiran sallah na masallacinmu na ATBU, Injiniya Muhammadu Sani, wanda ya fi shekara 20, na gani ya fi shekara 30 ma yana kiran sallah a masallacin ATBU, amma Allah ya karɓi ransa a cikin wannan wata. Sannan yau da safen nan kuma muka tashi da rashin ɗanmu Usama Ahmad Musa wanda dani ne ga abokina Alarama Ahmad Musa Gombe wanda yake karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina wanda kuma aka haife su a Madina tare da Ummu Sulaim. To yau din nan Allah ya masa rasuwa. A can din kuma ya rasu, amma ya yi ciwo na kansa aka yi masa aiki. To amma dai Allah ya sa iyaka kwanaki kenan. Kaga haka ne idan lokaci ya yi dole za a tafi. Mu ma duka lokacinmu da ba'adinmu muke jira. Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Sannan na ji daɗi yadda na zo na ga ci gaban da wurin nan ya yi, musamman wannan katafarin gini da na gani aka yi a gefe. Ban san da ginin nan ba, nake tambayan imam nake dama sun yi shiru ne za a yi surprising dina. Nake to Allah ya tun da kuka yi surprising dina ni ma zan yi surprising din. Surprising da zan yi muku shi ne wato bana ina za mu karanta. Na yi ta taraddadi da jeka ka dawo da neman shawara da tuntuɓa, na kuma ɗora ita Hajjiya a kan jagorancin ta zaɓi ina ne za mu karanta. Ita ta yi shawara da ku, kuma ta yi shawara da Amir a kan cewa ina za mu zaɓa. Don ba ku manta ba, tsarinmu shi ne mun saba mu ɗauki wani lokaci mu ɗauki sura gaba ɗaya kamar yadda muka yi wa suratul Hujurat, yadda muka yi wa suratul Ahzab, wani lokaci kuma mu ɗauki wani gutsire na sura. Galibi mun fi ɗaukar darussan da yake da alaƙa da fa'ida wa mata. To shi yasa bana da yake bara mun kammala suratul Hujurat yana ce to bana ina za mu. Sai na ba da option guda uku, na ce a zaɓa mana guda ɗaya duk wanda aka ɗauka ya yi. Na ce ko dai mu yi suratu Yusuf ko kuma mu yi suratu Maryam ko kuma mu yi mu fara daga surorin ƙasa. Sai mu zama sama muke hawa, shi kenan ba za a sake kalle ba kuma ai ta hawa sama. Insha Allah, innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Da aka yi wannan aka gama shawara a ƙarshe aka sake cewa an bani zaɓi, ni kuma na kiyar da na ce ni da sai an zaɓa. Abin da ya sa waɗannan surori duka su kowace tana da muhimmancinta idan muka ɗauka. Suratu Maryam, ita suratu Yusuf muhimmancinta shi ne za ta karantar da mu abubuwa da yawa na rayuwa gaba ɗaya. Tarbiyar mace da kuma tarbiyar ɗa namiji da kuma yadda ake iya fuskantar matsaloli na cikin iyali tsakanin ƴaƴa, da kuma yadda iyaye ya kamata su kula da zama da rayuwa a ƴaƴansu, da kuma yadda muhimmancin haƙuri yake a rayuwa. Suratu Maryam ita kuma za ta mai da hankali a kan maganar mace ne. Ita na na Maryam, ita ce mace da ta zama a tsakanin maza a cikin ma jerin annabawa Allah yake jera ta. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ke kawo sunanta idan ya jera tarihin annabawa, ita kaɗai take da wannan. inda ce ana iya yin annabi mace, to lallai da na Maryam ita za ta zama annabiya. Amma saboda Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan, ba a yin annabi sai namiji. Amma kuma ita sai zama Allah ya baka albarkar da ta haifi ɗaya daga cikin annabawan da suke jagoranci cikin ulul azmi min ar-rusul, annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Sa'annan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata waɗanda suka kai matsayi na kululuwa na Maryam da na Khadija da na Fatima, waɗannan su ne waɗanda kuma na Asiya imra'atu Fir'aun ya ce walam yablughu minan nisa'i illa arba, ba mata da suka kai kamar guda huɗu. Sai kawo na Aisha ta zama ta biyar, wa fadlu Aisha ta ala sa'irin nisa ka fadlu saridi ala sa'irin ta'a. Nana Maryam galibin ana je da irin waɗannan ana sa ta a gaba ne, saboda Allah ya ce inda Allah hasafa ki, Allah ne ya ɗaukake ki, wa ƙaharaki, Allah ne ya tsarkake ki, wa ṣaffaki ala nisa'il alamin, kuma Allah ya zaɓe ki ya ɗaukake ki a cikin matan duniya. Kasancewar rayuwarka akwai darasi mai yawa ga mata, muka ce tara da muhimmanci mu ɗauki wannan surar, inda babu surar da aka yi cikakken bayani a kanta mai yawa irin yadda aka yi a cikin suratu Maryam, kuma tunda ita ce kaɗai ma surar da aka ba wa sunan mace, kuma tana tsakiyar Alƙur'ani, kuma ba ta da tsayi da yawa sai da za mu iya ɗaukanta zuwa wani lokaci ba da daɗewa ba mu gama. Sannan kuma zai zama darasi ne ga mata tun da kan mahaifiyarta ya aka yi aka haife ta, yadda zai zama darasi ga waɗanda suke neman haihuwar ‘ya’ya masu albarka, waɗansu irin addu’o’i, waɗansu irin matakai ake yi domin a samu ‘ya’ya masu albarka, a yi koyi da irin yadda mahaifiyarta wato matar Imra ta yi har Allah ya sa ta same ta, da sauran dai darussa da yawa. Sannan muka ce kuma a ƙasa idan muka ɗauko daga suratul Nas, waɗannan surori kullum ana ce mana mu riƙa karanta su, za su taimake mu wajen tafsirinsu, wajen fahimtar ma'anar kullum da suke karantawa, me ma'anar mai abin da suke karantawa. Sannan za mu ji fa'idoji a kan yadda waɗannan surori suke da tasiri wajen kariya ga mutum, musamman kuma yadda wannan zamani namu sihirce-sihirce, abokanci da kuma tsubbace-tsubbace suka yi yawa a cikin al'umma, ta yaya za ka iya samun kariya daga su ta hanyar matsalewa waɗannan surori. Daga kan suratul Nas, suratul Fath, suratul Ikhlas zuwa sama. Sannan kuma da za mu ji labari mai ban tausayi a kan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama sha fama da cuta ta sihiri da tambo da aka yi masa, wanda waɗannan surori suka zama masa magani. Sannan kuma za mu ji kuma yadda matan da suka fi kowa ga wurta wajen tsiyaya rayuwarsu ta ƙari a cikin tabbata da abila hadin wasaf, mu ji tarihin Ummu Jamil wadda ita ce matar Abu Lahab, wamra asuhu hammalat al-hatab. To amma waɗannan surorin na ƙasa, sannan su daɗinsu shi kullum za a ɗauki sura ɗaya ne sai an gama ta, sai mu ji komai a cikinta na fa’idoji. Sannan kuma da aliyya ta su waɗannan ƙananan surorin, kowace sura an zo sai mun koyar da yadda za a karanta, kowa ma ta karanta a yi tare, sai ya zama farko a yi suratul fatiha, alaran ma yana karanta kuna amsawa, sai kowa ta iya karatun kafin a yi tafsiri. Don makarantar Qur'ani ce ko makarantar tafsiri ne? Irin yadda da muka yi tafsirin surorin a farko a gwallaga, haka da muka yi daga farko ana karantawa kuma a zo a yi. Kwashi waɗannan zaɓi guda uku, sai na ce idan na zo zan tambaye ku, wacce za ku zaɓa? To ina ciki a kan zan ba ku zaɓi, kawai sai na tashi da safe na ji cewa na riga na zaɓa. Kuma zaɓar da na yi ɗin, kawai sai na ce surprise zan yi muku. Ni ma irin yadda kuka yi mun surprise ɗin. Na samu satar amsa ne wurin Amir, da ya ce mun da suka waya da ita mami, da ya gaya masa suratu Maryam za a yi, ko kuma suratu Maryam ya ga cewa na fi kiran jahawa, da ya ta ce kash ita dai ta fito da kayan aka yi, kuma Allah ya da ɗayar za mu yi, za ka suratu Yusuf za mu ɗauka. Abin da ya sa mun zaɓi suratu Yusuf, gaskiya cikin waɗannan surori duka babu wata sura da take da cike da darussa da suka fi dacewa da wannan majalisin sama da suratu Yusuf. Sannan kuma mun yi tafsirin suratu Yusuf shekaru kaɗan da suka wuce, amma babu wata sura da ta yi tasiri wurin mutane wajen yawan neman karatunta kamar suratu Yusuf. Sannan kuma tuna kullum ci gaba muke yi da bincike da karatu, ina gani kamar tafsirin da na yi nima bai ishe ni ba. Akwai abubuwa da yawa na fa'idoji da ban faɗa ba a can, yanzu nake neman inda zan faɗe su. Sa'annan kuma nima za ta zama mun sauki, ba sai na yi mata sabon dogon bincike ba, da binciken da na yi a kanta a wancan zai iya mun amfani daga cikin abin da yanzu zan yi. To amma Allah kaɗai ya san wannan sura in aka fara shi za a gama. Sai mai tsawon rai. Gaskiya saboda irin tsarin karatun da muke a nan ba irin tsarin karatun maza ba ne. Nan muna jan bayani sosai daidai da ƙwaƙwalen masu sauraron karatu. Don haka in Allah ya so za mu yi suratul Yusuf. A cikin wannan sura za mu ji abubuwa ne da yawa. Duka ce duka rayuwa ne gaba ɗaya, musamman kuma rayuwar family. Wanda zai koya mana yadda ake zamantakewa a cikin iyalai. Sannan in an fita daga cikin gida zai karantar da mu yadda ake tattalin arziki. Sannan in an fita kwari kuma zai karanta tabo yadda ake rayuwar siyasa da mulki. Saboda a cikin suratu Yusuf akwai duka social life, sun daga kan yadda asalin Annabi Yusuf da iyayensa da ‘yan uwansa. Economic life kuma yadda Annabi Yusuf ya yi tasiri a ƙasar Masar bayan ya zama minista na harkar tattalin arziki. Sannan a sama kuma bayan Annabi Yusuf ya zama prime minister, ya yi gudanar da mulki, ya kuma yi jagoranci mutane. Sannan abin da ya fi komi kuma shi ne rayuwar annabta ta addini, wadda take tasiri a kan mutum idan yana da mulki ko yana da matsayi ko a sama ko a ƙasa. Saboda haka dai muna roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar suratu Yusuf. Alaran Yazid Ibrahim Sambo shi zai riƙa da yi mana riƙon karatu kamar yadda yake yi a ɓangaren maza. Don haka a kawo mana karatu daga farkon suratu Yusuf kai ta yi illa masha Allah. Sai ku buɗe Alƙur'ani, kun muna sauraro.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأنس وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
الحمد لله بارك الله فيك wannan sura da kuka ji ita ce suratul yusuf wannan sura an sa mata suna suratul yusuf saboda asalin surar babban abin da take dauke da shi shine darasi akan rayuwar yusuf yusuf wani ne cikin annabawan Allah masu daraja wanda darajarsa ta kai yadda har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye shi aka ce da shi wane ne mai daraja wanda yafi kowa daraja sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Yusuf alaihi salam shi ne mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shi annabi mahaifinsa Yaqubu annabi kakansa Ishaqa annabi kakansa Ibrahimu annabi kuma manzon Allah kuma Khalilur Rahman shi ne wanda yake kowa a duniya asali babu wani mutum a duniya da yake da asali irin na annabi babu wani asali da ya wuce a ce yau kai ɗan gidan annabawa ne kuma shi bayan ya zama ɗan gidan annabawa kuma shi ma sai zama shi ne annabi wannan sunan nasa na Yusuf waɗansu malamai suka ce suna ne da aka yi ishtiƙaƙinsa daga yufti haƙaƙaf a larabci shi ne regret an sa wannan sunan ne daga al'asar sai zama yufti wato wanda yake sa ka yi da na sani wanda a sanadiyarsa zai iya sa ka duk abin da ka masa ba daidai ba shi ba zai yi da na sani ba sai dai kai ka yi da na sani shi ne ma'anar yufti waɗansu kuma suka ce suna ne da yaren ibraniyanci za ka ba zai zama fassararsa kamar yadda za a fassara da larabci ba shi yasa ba za a ce yufti ba sai dai yusuf kuma wannan sura suratul yusuf sura ce da aka saukar da ita a makka gaba ɗayanta suka ce da nadiyar saukarta shine mutanen wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko waɗanda ake zaune da su a makka suka zo suka ce ya rasulallah muna ta jin kana ta karantar da mu amma muna son abin da zai kwantar mana da hankali na tarihi ko za ka ɗan ba mu wani labari law qasasta alaina qissa ina ma da za ka mana tarihi saboda yadda zuciyar mutum take son labari na abin da ya faru a baya su sun zo wurinsa a kan shi ne ya gaya musu wani labari wanda Allah ya sanar da shi shi ne Allah ya karɓa sai ce wannan labarin yana da muhimmanci shi da kansa ne zai bayar sai ɗauko labari cikin labarai mafiya ban al'ajabi a tarihin duniya shi ne tarihin annabi Yusuf shi yasa Allah a cike ce nahnu naqussu alayka mu ne za mu baka kisa da kanmu ahsana alqasas kisa da tafi kowace bima auhayna ilayka hadha alquran ta hanyar wahayin da muka maka na wannan alkur'ani wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin duk da cewa kafin wahayin alkur'ani baka sani ba shi yasa Allah ya bada labarin da babu wanda ya san wannan labari sai Allah kadai kuma inda ba don Allah ne ya bada wannan labarin ba da labarin ya tafi kenan kamar da labarai na mamaki sun faru a duniya da yawa a tarihi amma ba dole bane dukan su tarihi ya rubuta su sannan kuma a cikin wannan sura za mu ji irin yadda Allah ya tabbatar da wannan maganar ta cewa zai bada labari ne na ahlul qasas shi ta ko alqur'ani take karantawa kake jin tarihin waɗansu annabawa ba zai kai irin yadda kake ji a cikin suratul yusuf ba a cikin wannan sura ne aka bada labari tun daga farko yarantar mutum har zuwa mutuwarsa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin sannan aka faɗi yadda ya yaranta yadda ya samarkata yadda ya akan kujerar mulki da kuma yadda ya kare har zuwa ƙarshen rayuwarsa sannan kuma a cikin wannan sura ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna bambanci da yadda ya saba ba da labari a waɗansu surori galibin labaran da Allah yake bayarwa za ka ɗebo a nan ka ɗebo a nan ka ɗebo a nan ne saboda in ana wa'azi a nan sai a ɗebo abin da shafi wa'azin a cikin tarihin wani cikin annabawa sai a gutsura kuma je can gaba sai a sake ɗauko abin da ya shafi wannan wa'azin sai a faɗa a cikin tarihin wannan annabin sai zama ba za ka iya compiling tarihin ba sai ka zaga cikin alkur'ani saboda ba manufar alkur'ani shi ne tarihin ba a darussan da ke cikin tarihi amma ita wannan manufar alkur'ani shi ne a yi labarin shi da kansa to shi yasa ba wata sura da aka ɗauka ka ce kam a kan annabi ɗaya tun daga farko har ƙarshe sai suratul yusuf shi kaɗai ne aka yi labarinsa a wuri ɗaya kuma cikakken labari daga farko har ƙarshe shi yasa wannan surar aka yi ta maimaita sunansa ba a sake faɗansa ba a cikin alkur'ani sai sau biyu kaɗai ɗaya a cikin suratul an'am ɗaya a cikin suratul mu'min wannan surar kaɗai da aka faɗi sunansa in ban da nan wurin inda aka sake faɗan sunansa wannan surar ita ce sura ta 12 daga farkon alkur'ani a jere bayan suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul araf suratul tauba suratul anfal suratul tauba suratul yunus suratul hud ita ta 12 tana da aya 111 ne kuma dukkan ulama sun yi ijma'i akan ayoyin ta 111 daidai ana samun surori ake samun saɓani a kan adadin ayoyin saboda inda wannan ya tsaya ya daɗe aya wani shi ko bai tsaya ba to amma ita wannan ba saɓani duka aya 111 kuma tana da kalmomi 1776 tana da harufa kuma 776 1176 wannan sura suratul yusuf za ta karantar da mu abubuwa da yawa tana da waɗansu fasa'i da waɗansu surori ba ta da shi ita ce kaɗai sura a alkur'ani da take da ayoyi har sama da 100 amma a cikinta ba ambaci aljanna ba kuma ba ambaci wuta ba saboda labarin kawai ake so a yi akwai magana a kan tashin kiyama amma ba a faɗi wuta ba a faɗi aljanna ba duk ƙur'ani ba wata sura da za ta yi irin wannan yawan ko ba a yi magana a kan wuta da aljanna ba ita kaɗai sannan kuma ita ce surar da take da waɗansu kalmomi da ba a saba jin su ba a cikin alkur'ani a wurin tsaya a cikinta kaɗai irin kalmomi da larabawan can bayan suke amfani da su mu mun saba da in abu ya dame ka za a ce subhanallah to amma a cikinta sai a ji hasha lillah babu ko ina sai a cikin alkur'ani idan abu yana ana so ya bayyana hatta ya tabayyana maka amma ita sai a ce ana haqqa al-haqq kalbar aljub wa alquhu fi ghayabatil jub wannan duk kalmomi ne da babu su a cikin alqur'ani sai anan kadai sannan kuma a cikin wannan sura zamu ji yadda Allah ya jera labari mataki bayan mataki yadda Allah madaukakin sarki ya fara bude surar da yabon alqur'ani da yawa alqur'ani kirani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sannan ya kare kuma da sake jinjinawa alqur'ani laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yufara wannan ba labari kirkirarre bane labari ne na gaskiya saboda da Allah zai fara sai da shi alqur'ani ne mai ban mamaki kuma alqur'ani ne mai cike da hikima kuma alqur'ani ne mai magana da masu hankali kuma alqur'ani ne da larabe kuma Allah yake zai bada labari da yake kowane labari kyau da ya gama kuma sai ce to akwai abin da kan darasi na zamantakewar rayuwa da duk masu hankali can ya ce la'allakum ta'qilun yi hankali can kuma sai ce ulil albab waɗanda hankalin ya same su har ya musu amfani sannan kuma za mu ji yadda a cikin wannan sura Allah ya fara da ɗauko labarin annabi Yusuf tun yana ɗan ƙarami yadda ya yi mafarki wannan sura za ta karantar da mu kuma da kowace sura a alƙur'ani yadda mafarki yake da muhimmanci a rayuwar mutum ita ce kamar duk rayuwarmu dama fasarar mafarki ne idan ba ku sani ba galibinmu abinda duk muke a rayuwar nan ko mu ko wani an taɓa yin mafarkinsa saboda duk abinda galibin ɗan adam zai yi to idan Allah ya so yakan nuna wannan abin ya nuna samfoci wanda zai gane ya gane wanda ba zai gane ba haka labarin zai kare amma dukkan mutane ko iyayenmu kafin su haife mu ko kakanninmu kafin su haife iyayenmu ko mu kanmu ko wani cikin wanda muke zaune tare duk abin da yake faruwa da mu Allah yakan nuna tun kafin ya faru wannan sura sai tana nuna maka kamar dama asalin rayuwa fatara mafarki ce saboda duk abin da kaga ya same ka don ya nuna maka cewa dama Allah ya riga ya rubuta shi a record ba sabon abu ne kawai sai ya faru Allah ya gani ba a'a dama yana nan a wurin Allah sai Allah ya nuna alamar kun ku gani ko akwai wanda zai gane sai ya gane shi yasa a cikin wannan sura zamu ji a farko annabi Yusuf da ya mafarki ya zai gaya wa baban sai ya ce ga abin da ne mafarki ce kaga wannan sai ce to kaza ne kai ji tabika rabbuka wannan fassarar mafarkin shine za ka zama wani a duniyar nan kuma Allah zai baka ilimin da kai ma za ka rinka fassara mafarkin wani kuma kai ne za ka gaje ni har ya zama kakanninmu na baya kama a tammaha ala abawai kamin kabbu Ibrahim wa Ishaq kai ne za ka zama cikamakin wannan tun da fassara wannan mafarki da ƴaƴansa suka zo suna gaya mata ɗansa ya mutu ya yadda bai yadda ba ko da ya san fasara mafarki gaskiya ne kawai ya san wannan abun sai ya faru ko yana da rai ko baya da rai shi yasa da suka zo suka ce da shi ɗanka kura ta cinye shi ce a wal walat lakum anfusukum ku je wani abu ya faru ranku yana kawa ta muku wani abu ko kuna gaya mu amma maganar kana ya mutu ba zai yiwu ba saboda mafarki baya ƙarya sai dai mai mafarkin ya yi ƙarya na so ku gane tasirin da ƙarfi da mafarki yake da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wahayi kansa in ka kasa shi mafarki kamar wani ɓangare ne daga cikin ɓangaren gaskiyar wahayi yadda ka san wahayi in Allah ya yi ba ƙarya a ciki dole sai an yi to haka in aka yi mafarki idan aka fassara shi daidai to tabbas ne sai ya faru saboda abin da zai faru ne a gaba sai Allah ya buɗe labari
sai Allah kuma zai rubuta abu tun da zai faru kace wai akwai abin da zai hana shi zuwa ba zai yi ba kace in ba daidai aka fassara mafarkin ba ko kuma mafarkin wanda ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba amma in ya zama mafarki na gaskiya kuma aka samu wanda ya iya ya fassara ta gaskiya tabbata abin ya faru shi ta farkon labarin mafarki ne karshe labarin ma mafarki ne Allah ya nuna mana wannan ne don ka gane kamar yadda muka ce tasirin mafarki kuma yadda muhimmancin ilimin fassarar mafarki yake da shi a addini shi yasa yace Allah zai zabe ka kuma Allah zai baka ilimin sanin fassarar mafarki shi kuma kan bai gano wannan fassarar mafarki ba ban sai ga masa ba sai da aka je kan karshen labarin yau gashi ga baban ga yaran sai gashi dukkan su wakarru la kun sujjada sun fadi sun masa sujjada yace hada ta'wil ru'ya ya min qabl kaba yanzu ne na gano fassarar mafarkin nan nawa dama ka ce mun zan zamo ashe gashi na zamo din wannan fa bayan shekaru da yawa ne yaro yayi mafarki sun ce yana dan shekara 9 yanzu kuma an ce ya wuce ma shekara 50 yanzu sun zo an yi wajen shekara 40 tsakani shine yace yau kaga ga fassarar mafarkin nan tun da shi yasa farkon ta mafarki karshen ta ma mafarki sannan tsakiyar ta kuma mafarki a sanadiyar mafarki ita Annabi Yusuf ya zama minista ya zama prime minister saboda wannan ilimin da Allah ya bashi ya shiga cikin kurkuku sai duk wanda da mafarki a cikin fursunoni sai ya fassara masa labari ya yaɗu a tsakanin su cewa akwai wani da yake da baiwar fassarar mafarki wannan ya sa ɗaya daga cikin fursunoni ya fita sai sarki kuma sai mafarki kamar a ce shugaban kasa sai mafarki kuma mafarki kusan akwai mafarkin da zaka yi wanda zaka ji a jikinka cewa wannan da gaske ne ba na wasa bane kankan ka tashi a bacci ka san wannan ba tatsuniya bane to sai tashi da wani irin mafarki da yayi wanda ya daga masa hankali yace a nemo masa su fara mafarki aka nemo ƙwararru waɗanda su fassarar su ta mafarki ba irin daga hasken wahayi na ilimin addini suke yi ba na ilimi ne na rubutun wato abajada wanda za a ce a gargajiyance ai duk in kaga kaza kaza ne to da aka gaya musu wannan zai su ce abghatu ahla wannan shi ne mafarki ne ba da fassara saboda a irin ilimin su sai za a yi a ce mutum ya ga shanu guda 7 sannan ya ga waɗansu shanun guda 7 a gefe waɗannan shanu guda 7 ɗin masu kiba ne masu bai waɗannan kuma ƙeƙasassu ne amma ƙeƙasassun suna cin masu mai ɗin sannan a can gefe kuma ga zangarniya ta shukar alkama su kuma guda 7 waɗannan koraye masu kyau waɗannan kuma busassu ne fassarar wannan mafarkin yace shi sai an fassara masa duk malaman fassarar mafarki suka ce gaskiya wa ma nahnu bi ta'wili al ahlam bi alimi mu ba mu san irin wannan fassarar saboda su sai in aka yi wa sarki ƙarya aka zo aka gane hukuncin ka ba zai yi kyau ba zaka kawai kowa sai ya sanu da yace shi ba zai iya sanadiyar fassarar mafarki yasa aka ce a je a ɗauko kursunan nan da yake iya fassarar mafarki aka kawo shi gaban sarki sarki yana gama faɗan mafarki kawai sai ya kama ya gaya masa duka fassarar mafarki sai ya ji abin ya kwanta masa a rai kawai sai ce a kaga wannan fursunan daga inda yake a kawo shi kusa da inda yake kan karagar mulki aka zo aka ajiye shi yace da shi innaka al-yawma ladaina makilun qadi daga kan wannan dalilin mafarkin ya zo masa sanadiyar aka ce masa a cikin gwamnati ka fadi me kake so yace a bashi ministan albarkatu duk abinda za a yi a ƙasa da noma da ma'adinai duk abinda daga ƙasa ake ciro shi sai zama shi ne ministan ruwa da ake cirowa daga ƙasa shi ne ministan tsaro da za a shuka daga ƙasa shi ne ministan kayan abinci da ake samu a ƙasa shi ne ministan ma'adinai da za a haƙo daga ƙasa duk abinda ya shafi albarkatun ƙasa a bashi a cikin masa gaba ɗaya kuma aka bashi sanadiyar ne mafarki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace farkon abin da ya fara nuna mata alamomin zama annabi mafarki ne in yayi mafarki sai kaga abin ya tabbata kai ka ce idan aka yi wayewar gari ka san da ƙarya a ciki ba yadda za a aikata shi kaga gari ya waye sai a ce ƙarya ne ai bare ne in dai gari ya waye gari ya waye yanda ka san gari ya waye ya zama gaskiya a wurin kowa ba wanda zai ce ana mana barazana ana nuna mana gari ya waye alhali gari bai waye ba za a iya muku barazana a kunna muku fitila amma ba za a iya muku barazana a nuna muku rana a ce ta fito kuma ka ce ba gaskiya ba ne to sai ta ce yadda ka ga wannan haka abubuwa suke faruwa in ya gani sai ji yanda ya ji a ransa kamar haka ne sai ya ga abin ya faru haka wannan shi ne alamomi na annabta galibin annaba kuma da haka suke farawa to kaga sai ya nuna maka muhimmancin mu yanzu muna ta mafarki yana ta tafiya ba mu san me a ciki ba wani mafarki yana baka labarin lokacin da zaka mutu amma ba zaka taɓa ganewa ba amma akwai wanda shi in ka kai masa zai gane wani mafarki kamar zai nuna maka wuta zaka ji wani mafarkin zai nuna maka aljanna zaka ji wani mafarkin mai albarka sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaske ne shi din zaka gani sai Allah ya ga dama sai nuna maka wani mafarkin kuma sai nuna maka shaytan kuma da gaske shi zaka gani saboda haka gurgurdun yadda kake gurgurdun irin mafarki da zaka saboda haka wannan sura babu wata sura da ta nuna tasirin mafarki kamar wannan sura saboda mafarki ne hawa 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 mafarkin shi kanka annabi Yusuf sai kuma mafarkin sarki sai kuma mafarkin fursunoni talakawa sai kuma mafarkin shi kanka annabi Yaqub da ya fassara da yake inni la'ajidu riha Yusuf bayan shi kaɗan shekaru ba ko ana magana akan an manta da annabi Yusuf tun yaushe sai ce ni ina jin kamshin Yusuf saboda ya gani a mafarki cewa ɗansa yana da rai kuma ya tabbatar mafarkin da ɗansa ya ada gaskiya ne ba zai taɓa yiwa ake ɗansa ya mutu ba sai ya ga wannan wa kadalika ya ji ta dika rabbuka kuma tun da ya zo ya gaya wa uban uban ya fassara to akwai alamu akan idonsa za a yi wannan abu da ya san kafin ya mutu sai wannan abun ya tabbata shi yasa yake wa yaran ko kuna shirmin ku da ni na san menene abin da ku ba ku sani ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu to sannan kuma wannan sura yana daga cikin abu mai muhimmanci da zaka karantar da mu shine yadda shaytan yake da tsananin gaba da mu saboda tun daga farkon labarin nan har zuwa ƙarshe aiki ne na sharrin shaytan shi yasa a farko farko baban ya ce da shi kar ka bada labarin wannan ga ɗan uwanka fa yake dulaka kai da saboda inna shayta akwai shaytan lokacin da za ka zo kana bada wannan labarin nan shaytan zai sanya wani abu kuma ni na gano wannan maganar babba ce wannan ya nuna cewa haiwar fasaran mafarkin gadin gidan ne gaba ɗaya ƴaƴan ma suna iyawa saboda in yazo ya faɗa musu yayi wannan mafarkin ba su gane zai samu ɗaukaka ne zai fi su shi sai yake la taqsu ru'yaka ai bai gaya masa fasaran yace karka gaya musu fasaran bai ce mafarkin ma karka gaya musu to suna da ilimin da za su gane kuma suka gane ba za su barka ba sai ce inna shaytana lil insani aduwwun mubin kuma haka aka yi shedan din nan sai da yayi abin da yi ashe ana fadan maganar ma suna ji maka shi yasa a ƙarshe nace min ba'di annazaka shaytanu bayni wa bayna ikhwati shedan ya shiga tsakanina da ƴan uwana ashe shedan din ne duk yayi duk wannan wahalar da annabi Yusuf ya sha shedan Allah karba mu da shadin shedan Allah nuna mana gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada وكما الله يعطينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته